Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masararren mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu kuma akan yanar gizo na internet akan voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Madina Dahiru mai shanu daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na rana yau Juma'a 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanun labarai.
Prime Minister kasar Iraki Adil Abdul Mahdi ya ce zai mika takardar yin murabus ga majalisar dokokin kasar sa. A Australia, ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka bazu kan titunan birnin Sydney don jan hankalin hukumomi da jama'a kan batun magance sauyin yanayi. A nan Amurka kuma, yankin yammacin ƙasar na fuskantar wata mahaukaciyar guguwa mai ƙarfin gaske.
Kanin labarin kenan. Idan muka tsunduma cikin shirin, za ku ji cewa yayin da batun pension gwamnati ke ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a, 'yan raji da lauyoyi na ci gaba da bayyana ra'ayoyi game da wannan lamari. Hakanan kuma ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya musa zargin da ake yi cewa yana da wata manufa da daban game da contracting da ya baiwa kamfanin Trouble International don karbo wa Najeriya basussukan da take bi a waje wanda kamfanin zai samu kaso 5 na adadin kudaden. Bayan nan kuma za ku ji matakin da mata suka dauka akan batun basu kaso mai tsoka a guraben gwamnati. Kamar kullun yau Juma'a, Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniyar Amurka. Amma duk wannan sai Madina ta karanto mana labaran duniya. Madina.
To jama'a, barkanku da warhaka ga labaran duniyar. Prime Minister Iraki Adil Abdul Mahdi ya ce zai mika takardar yin murabus ga majalisar dokokin kasar. Yayin da aka kwashe makonni ana ta mummunar zanga-zanga. Sanarwar da Abdul Mahdi ya yi yau din nan Juma'a na zuwa ne bayan da wani babban malamin 'yan Shi'a ya yi kiran da a yi sauyi a shugabancin kasar. Mutane akalla 400 ne dai suka mutu baya ga ɗaruruwan da suka samu raunuka tun bayan da aka fara zanga-zangar ta kyamar manufofin gwamnati a ranar 1 ga watan Oktoba. A yau din nan Juma'a, a yayin hudubarsa ta mako-mako, Ayatollah Ali Al-Sistani ya yi kira ga majalisar dokokin Iraki su sake nazari kan goyon bayan Abdul Mahdi da suke yi. Daruruwan masu zanga-zanga sun bazu kan titunan birnin Sydney na kasar Australia a yau Juma'a a wani sabon zagaye na gangamin da ake yi a wasu kasashen duniya don jan hankalin hukumomi da jama'a kan bukatar ƙara daukan matakan magance sauyin yanayi. Masu zanga-zangar dai sun taru ne a harabar headquarter jam'iyyar Liberal da ke garin New South Wales da nufin neman gwamnati ta yi watsi da duk wani aiki na haƙar kwal ko man fetur da iskar gas. A yayin da masu zanga-zanga a sauran biranen yankin Asia da Pacific ke amsa kira daga 'yar ƙasar Sweden ɗin nan mai shekaru 16 wadda take da rajin kare muhalli mai suna Greta Thunberg. Ana gudanar da wannan zanga-zanga ne dai a kasar Australia a yayin da kudu maso gabashin kasar ke ta fama da ɗaruruwan gobara a dazukanta. Yankin yammacin Amurka na fuskantar wata mahaukaciyar guguwa mai ƙarfin gaske a daidai lokacin hutun bukin cika-ciki da ake kira Thanksgiving da kuma zubar dusar ƙanƙara a kudancin jihar California. A jiya ne lamarin ya janyo rufe wata babbar hanya a jihar wacce ake kira Interstate 5 lokacin da 'yan sandan hanyar suka yi ta kokarin aiki domin su tabbatar da motocin da suka makale a hanyar za su iya wucewa. An bude hanyar daga baya amma alƙaluma na cewa akwai yiwuwar ƙarin samun iska mai ƙarfi da kuma zubar dusar ƙanƙara a yankin. To masu sauraro, kuna shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon Prime Minister kasar Japan Yasuhiro Nakasone wanda wani tataccen dan ra'ayin rikauni da yake kokarin karfafa kawancin rundunar soji da Amurka ya rasu da shekaru 101. Ofishin ɗansa ne Hirofumi Nakasone ya bayyana cewa mahaifinsa ya rasu a yau Juma'a a wani asibiti dake birnin Tokyo. Har yanzu dai ba a tabbatar da sanadiyar mutuwarsa ba. A lokacin da yake Prime Minister kasar Japan daga shekara ta 1992 zuwa 1997 yayi kaurin suna sosai saboda dangantakarsa da tsohon shugaban Amurka Ronald Reagan. Wata kotu a kasar Korea ta yankewa wasu mawakan hip hop hukuncin zama a gidan yari bayan da suka yi jima'i da wata matar da suka san bata cikin hayacinta. An sami Jong Yun Jung mai shekara 30 da Choi Jong Hong mai shekara 29 da laifin cin zarafin matar. Kotun na Seoul Central District dai ta ce sun yanke musu hukuncin da ake yanke mutanen da suka hada kai wajen yin jima'i da mutumin da baya cikin hayacinsa. An yanke wa Mr. Jung hukuncin zama a gidan yari na tsawon shekara 6 saboda yi wa matar fyaɗe da kuma daukan bidiyo tare da aikawa abokansa. Shi kuwa Mr. Choi zai zauna shekara 5 ne a gidan yari saboda hannun da yake da shi a lamarin.
Madina Mishani kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu mu shiga rumbun rahotannin namu kuma. Yayin da batun kudin pension da allowance da tsofaffin gwamnonin jihohin Najeriya ke karba kowace wata ke ci gaba da daukan hankalin jama'a. Wani abu da har yanzu ya tsaya wa mutane a wuya shine wai shin nawa ne suke samu kowace wata kowane wata? Zainab Babaji ta hada mana wannan rahoto.
Batun kudin pension da allowance da tsofaffin gwamnonin jihohin Najeriya da mataimakan su ke karba wata-wata ba wani sabon batu bane. Abinda jama'a dai basu sani ba shine yawan kudin da tsofaffin masu rike da ragamar mulkin jihohin ke karba kowace wata. Sai dai a cikin 'yan kwanakin nan batun ya janyo cece kuce bayan tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya bayyana rashin jin daɗinsa kan rashin biyansa fansho da wasu allowance da gwamna mai ci Bello Matawalle ya yi. Bayanai dai na nuna da cewa dukkanin jihohin Najeriya na da doka da ta ƙayyade kuɗaɗen da za a riƙa biyan tsofaffin gwamnoni da mataimakansu wanda ya kasance biliyoyin kuɗi da ake cirewa daga asusun jihohi kowace wata. A cewar wani lawaya mai zaman kansa a nan Jos Lawal Isaac, demokradiyar Najeriya ita ce ke cinye kudin kasar.
Na daga cikin masu ra'ayin cewa demokradiyar irin inda muke yin da a Najeriya ita take cinye kudin kasar ta inda ma ba a samu kudin da za a wata laka aiki. A misali zaka ga cewa wani zai fito ya tsaya ya zama gwamna ya yi gwamna kafin nan ya fito takarar gwamna da zaka samu watakila ko jami'in soja ne ko jami'in custom ne ko jami'in dan sanda ne ya kai munzulin da ya ritaya. Kuma in mutum ya kai ritaya din nan akwai abin da ake kira fansho da ake bashi na bangaren wannan aiki da yi na soja ko na yan sanda. Sannan kuma in ya zo ya zama gwamna to a ce kuma bayan ya gama shekaru 8 din nan za a sake bashi wani kuɗi na musamman za a rinka bashi har iya mutuwan shi. Ga wancan fansho da yake dauka na aikin da ya gama kuma ana bashi wani makonin kuɗi wanda wayan suna cewa ya kan kai miliyoyi ne ba ma yan dubbanni ba misali. To kaga akwai rashin adalci a nan da sauransu. Kusan dukkan wanda suke rike da makamai na siyasa zaka samu yawanci suna irin wannan. Ni a fahimta ta wannan abu ne na rashin adalci sosai wanda yake mu muna ma tunanin cewa wanda suke rike da mukamin siyasa mai ko a ban ka basu albashi kamata ya ringa basu allowance kamar majalisa in sun je sun yi zama ne a basu ladan su na zaman wannan rana na wani in ka dauki kudin wata daya ya isa a ce an samar da asibiti a unguwa kaza ko kuma an samar da ruwan sha borehole da yake magana wanda yake duka mata wuce 500 za a isa mun borehole guda 2, 3, 4, 5
a ganin ka ta ina ya kamata a bullo
wato kungiyoyi da muke da su na sa kai su suma wayarwa da jama'a hankali. A kodayaushe ai talaka shi yake sa gwamnati ta yi abin da ya dace. mun gani a kasar Hong Kong inda an yi zanga-zanga akan wani tsare-tsare abin da yana faruwa yanzu a kasar Iran, to mu ma yanzu a ce muna da civil society organization din irin wannan kungiyoyi na sa ba su tawaye wa da juna al'umma kai su fito su waya wannan da kanmu cewa to wane ku fito ku yi magana, kudin da ake biyan yan majalisa yayi yawa, to wannan zai kai ga dole fa a yi dokar da za ta rage wannan abubuwa din.
Ko a watan 5 na wannan shekara ma kungiyar da ke sa ido wajen tabbatar da gaskiya da yancin zamantakewa da tattalin arziki SERAP ta umarci tsofaffin gwamnonin da ke majalisar dattawa ta tara da su daina karban fansho daga jihohinsu, su kuma mai da kudaden fansho da suka karba. Shi ma barista Yakubu Sale Bawa, shugaban kungiyar lauyoyi a nan jihar Plateau, yace almubazaranci ne a baiwa tsofaffin gwamnonin waɗannan makudan kudade.
Idan an ce gwamna ya gama mulkinsa kuma a ce duk wata za a bashi miliyan 10 bayan kafin ma ya gama akwai kudade da ake kira a turanci severance allowance, zaka ga gwamna ya tashi da sama da miliyan 300 ana bashi, bayan haka duk wata a bashi, bayan haka matsalar rashin lafiya ta iyalinsa akwai dan wasu ɗan shekaru ko lokuta da in ya kai za a canza musu motoci, ba gwamna kaɗai ba, shugaban ƙasa ma haka ana yin wannan a Najeriya. Bayan haka ƴan majalisa dattawa da tarayya, matsalar da muke da ta jika shine duka in kika duba a Najeriya shine mutane ba su fahimci menene ma shugabanci ba ko kuma ka shugabanci al'umma. Yanzu ran na ina duba minista ne a kasar Ingila, keke Hawaii office minister sukotin na tsaya ina nazarin al'amuran nace a Najeriya za mu samu wannan, kaga gwamna yana da motoci sama da 20 suna bin sa wai tawaga gwamna, wato kwata-kwata mulkin ba mu san menene ma mulkin ba. To shi yasa in ka duba zaka ga cewa ba wani taimako da wannan zai mana al'umma, su inda suka ci gaba, kasashen da suka ci gaba ba ka neman mulki domin ka azurta kanka ko kuma me zaka samu, abinda ke damu su ginshiki shine me zaka taimaki al'ummar ka. Kuma ina so in jawo hankalin mu kanmu ƴan Najeriya kuma al'umma gaba ɗaya, mu kanmu muna ƙara haddasa wannan. Misali idan yau aka ce wane yayi gwamna ya bari, zaka ga cewa kullun a gaban gidansa mutane za su taru su cincinu rundo suna jira, to gaskiyar shine ina zai samu kudi ya basu, wani zai zo ya ce masa aishi an masa haihuwa, wani zai zo ya ce masa bai da abin da zai ci, wani zai ce yaron sa makaranta. To in muka duba abin da ke kara kawo cin hanci da rashawa, mu kanmu al'umma jama'a suna kara taimakawa shugabanni su yi sata ko kuma su yi rashin gaskiya. Shi yasa kullun nakan faɗa in ce matsalar Najeriya ba shugabanni kadai bane ba, har da mu da ake shugabanta.
Wasu ƴan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu kan batun.
Sunana Aisha Ismail kuma ina aiki da Human Rights. A mukan ba mu gamsu ba, ba mu kauna, saboda mai already suna da shi wannan kudi da ake dauka wani a ce za a ba gwamna miliyan 10 ko duk wata. Ni abun da nake nema a yi ma al'umma shine a dauka akai kananan hukumomi, a cikin kananan hukuma akwai gundumomi waɗanda ba su da shi, koda aka dauki wannan kudi aka je aka siya musu asibitocin su magani, za a taimaka, ga hanyoyin mu alalace mu ƴan Najeriya fa, especially mu mata, ba abun da muke nema irin ilimin ƴaƴanmu da dan sana'ar da zamu samu muna shine matsalolin mu yau, amma mu kudi da za a dauka a ba gwamnati gaskiya bamu yadda ba kuma bamu amince ba.
Sunana Muhammad Ahmad Baba. Gaskiya irin wannan ni bana goyen baya, saboda akwai abubuwan da ya kamata a talakawa da shi, ya kamata a dakile wannan abubuwan da ra'ayin a ci gaba da basu.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Sai da Zainab Babaji da wannan rahoto. A wani labari mai alaka da wannan kuma, ministan shari'a kuma babban attorney general na Najeriya Abubakar Malami ya ce sam ba shi da wani buri wajen baiwa kamfanin Trouble Contracting karbo kudaden basussuka da take bin, wato da Najeriya take bin kamfanoni, bisa alkawarin cewa zai karbi kaso 5 na yawan kudaden da kai dalar Amurka biliyan 62. Ga wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Alhikaya da wannan rahoto.
Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya musanta zargin da ake yi masa na yunkurin zamba cikin aminci a neman karbo bashin da gwamnatin Najeriya ke bin kamfanonin mai da ya kai dala biliyan 62 da miliyan 100. Zargin ko raɗe-raɗin ya taso ne sakamakon ɗaukar kwangilar wani kamfani mai suna Trouble International don karbo kuɗin da bashi la'adar kashi 5 cikin 100 da ya kai dala biliyan 2 da miliyan 150, wato naira biliyan 774 kenan. A lokacin da Malami ke magana kan damar ɗaukaka ƙara kan kamfanin nan na Burtaniya, wato PNID da tun farko ya samu hukuncin gwamnatin Najeriya ta biya shi dala biliyan 9 da miliyan 600. Malami ya ce gwamnatin na bin dawanyoyin kare dukiyoyin Najeriya ne a ko'ina suke a duniya.
There exist over 150 billion judgments.
A lokacin da gwamnatin Buhari ta mulki a 2015 ta gaji shari'un da suka azama ta biyan naira biliyan 150, in ji malami wanda ya kara da cewa hakan ne yasa tantance irin waɗannan lamura don gano sahihan ikirari da kuma na cin hanci da rashawa. A ruwaito jaridar yanar gizo ta The Cable na cewa shugaba Buhari tanin shugabansa na ma'aikata Abba Kyari ya dakatar da aikin karɓo bashin don jibgin kuɗin la'adar. Kakakin ministan Umar Gondu a sanarwa ya ce san ministan bashi da wata rufa-rufa kan lamarin, da ma yin an kwatanta da yadda gwamnatin baya ta gullar Jonathan kan ba da kashi 30 cikin 100 ne ko ma fiye don karɓo irin waɗannan basuka. Yanzu a tuna malami ya taɓa ba da amsa kan dalilin da ya sa ya hana ko dakatar da ba da la'ada ga wani ɗan kwarmato Dr. George Ubo kan gano kuɗin gwamnati a bankuna bakwai sama da naira biliyan 473 da la'adar ta kai naira biliyan 23 da miliyan 600.
Ni na ba George Ubo aiki gaskiya ne na cewa ainihin ya gano wasu kuɗaɗe, amma sharaɗin da ni ba George Ubo a cikin takarda na a faɗa masa bankuna guda biyar waɗanda ke bance na ce aiki a kansu. Ya je ya rungumi 20 waɗanda takardar shi ta umarni ba ta haɗa da su ba. Bai yi ma Office Attorney General bayanin wannan illa wadda ta dangance shi ba cewa an taɓa yanke mai hukuncin ɗauri a America ba kan abin da ya danganci amfani da credit card.
Har yanzu dai mai kwarmaton ta bakin kakakinsa injiniya Magaji Muhammad Yaya na bin samun la'adar.
Tunda aka yi Najeriya ba a samu mutum ɗaya tilo ba. A cikin kwana 27 ya aiki tukuru ya sama Najeriya kuɗi biliyan 473 da ƴan kai ba ai wannan ba. Har ma'aikatar EFCC yawan shekarunta da sama da shekara 10 ba ta iya sama gwamnati wannan kuɗin ba. Dr. George Ubo abun yabawa ne ƙasa, kuma talakan Najeriya baki ɗaya za su amfana da shi.
Za a jira ƙarin bayanai don gano ko kamfani na Trouble zai dakatar da aikin ne ko kuwa a'a. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Har yanzu dai a Najeriya, ɗaruruwan mata da dukkan jihohi 36 na ƙasar ne suka kwashi kwanaki uku suna wani taro na musamman a ɗakin taro na cibiyar mata da ke Abuja, wanda suka yi wa laƙabi da Nigeria We Want, wato irin Najeriyar da muke so. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda, wacce ta halarci taron, ta ruwaito mana, ta turo mana wannan rahoto.
Irin yadda mata suka rika rera taken su kenan a daidai lokacin da suka halarci taron a ƙarshen kwanakin nan uku, da zammar za su yi haɗin kai daga kudu da arewa, gabas da yamma, domin su cimma burinsu. NAADE tana cikin shugabannin kungiyoyi da suka haɗa taron.
To gashi na mun zo na mun ga cewa ba cin gaba sosai, shi ne mun tattauna mun ce tabari mu duba abin da ya faru da iyayenmu na jiya, to da mu kuma na yau kuma da mata na gobe mu tattauna. Shi yasa tun da mata iri-iri muka taro a nan, akwai wanda suna so su yi sana'a, a dan ba su abin sana'a za a samu sauki, ko mai gida ma zai ji daɗi. Muna so inda ƙasar nan zai zama mu zama lafiya gaba ɗaya, kowa da kowa ya dinga samun abun yi. To wani abu kuma mun ce a bamu 35%, da mun ce 50%, ko ne bangaren mulki kaman appointed ko elected position a bamu. Muna so ne mulki zama na kowa.
Ministar ma'aikatar mata Dame Pauline Talen ta nuna goyon bayanta ne a game da yunkurin da mata suka yi wajen haɗa kansu domin su samu ci gaba mai ɗorewa. Mata da suka zo taron daga jihohi daban-daban irin su Lagos, Oyo, Ogun, Bauchi da Kaduna da Zamfara sun bayyana ra'ayinsu a game da taron. Da farko ga ra'ayin Fatima Danjuma daga jihar Bauchi.
Wannan taro yana da muhimmanci saboda ya kara mana inganta rayuwa da yadda za mu tafiye da rayuwarmu. Mu zo mu tattauna domin mu san abinda za mu cima kanmu buri a Nigeria.
Sunana Mrs. Angelina Hako daga Kaduna State, kuma ina zama a cikin Ikara local government na Kaduna State.
To ya kika ga wannan taron?
Ai wannan taron gaskiya ba abin da za mu ce sai godiya ga Allah da mu kwesu wanda muka samu a wannan taro, wanda za mu koma mu je mu ba grassroots namu mu koya musu akan yancin mata. Gaskiya wannan taro mun ji daɗin shi.
Sunana dai Honorable Hajara Usman daga Zamfara. na yi contest wanda bungudu local government. Gaskiya matasanmu da mata da yara an samu gurbacewa gaskiya muna son a samu kulawa akan matasa da mu mata saboda gaskiya in aka kale tafiya haka za a samu matsala nan gaba saboda yanzu kika kula akan shaye-shayen nan da ake yi gaskiya an samu matsala
abin jira a gani shine irin tasirin da hadin kan zai kawo wa matan tunda yanzu sun tashi daga neman kashi 50 cikin 100 na mukamin gwamnati sun koma kashi 35 cikin 100 Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Masu sauraro har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu anan Washington na cewa karfe 10:20 na safe ga shirinmu na gaba
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Kowace Alhamis din karshen watan Nuwamba rana ce da Amurkawa suka ware domin yin bikin da suke kira Thanksgiving a harshen Ingilishi wato ranar cika ciki bikin da ke bude kofofin yin liyafa zirce-zirce da tafiye-tafiye a duk fadin kasar da kuma nuna godiya ga Ubangiji shin ina ne mafarin wannan da daddiyar al'ada wacce kusan za a iya cewa ba su da wani biki da ya kai shi girma kuma menene alakar wannan biki da asalin Indiyawan da aka fara tararwa a nan nahiyar ta Amurka Kadan daga cikin tambayoyin da shirin na duniyar Amurka zai yi kokarin amsawa kenan yayin da ni Mahmud Lalo zan jagoranci shirin. To a jiya Alhamis ne aka yi hutun bikin cika ciki ko kuma Thanksgiving a daukacin Amurka bikin da ya samo asali bayan girbin farko da aka yi a birnin Plymouth da ke jihar Massachusetts a shekarar 1621. Bayan wata hijira da wasu turawa suka yi daga nahiyar Turai zuwa yankin na Amurka. Masana tarihi da dama sun bayyana cewa yana da mahimmanci a fahimci cewa 'yan kabilar da ake kira Wampanoag waɗanda asalinsu Indiyawa ne sun taimakawa tawagar 'yan gudun hijirar wajen share wuri su zauna a yankin da ake kira Amurka a yau. Tawagar 'yan hijirar ta isa yankin na Amurka ne a wani jirgin ruwa mai suna Mayflower inda daga zuwansu suka tarattuni akwai wasu mutane da ke zaune a nahiyar. Rena Goki, jami'a ce a gidan adana kayan tarihin Indiyawan Amurka.
So it's really important to
Ina da muhimmanci a kore surutan da ake yi na cewa Indiyawan Amurka ba su da gurbi a tarihi da al'adun Amurka.
Not being part of the fabric of American culture today.
To Goki wace ita ke kula da fannin ilmantarwa a gidan adana kayan tarihin. Ta kara da cewa tun kafin zuwan turawan da suka yi hijira zuwa nahiyar Amurka. Al'ummar su na da tsari na siyasa da kuma ilimin noma.
Well, to begin,
dama an samu Indiyawa da tsari na wakilci a gwamnati saboda haka bakin sun yi koyi da irin wannan tsari.
Those styles of government and representation.
To masana tarihi dai sun ce shekarar farko da bakin suka yi a nahiyar ta Amurka ta zo musu da matukar wuya. Na farko dai ba su saba da irin yanayi da sassan kasar yankin ba. Sannan na biyu sun isa nahiyar a lokacin an dade da yin shuka. Hakan ya sa da yawa daga cikinsu suka rasa rayukansu sanadiyar yunwa da tsananin sanyi. To amma a lokacin ne wani ɗan ƙabilar Indiyawan Amurkan ya kaddamar da wani shirin yarjejeniyar haɗin kai tsakanin baƙin da 'yan ƙasa inda har aka tallafa musu da amfanin gona da kuma tsaro da makamai.
Kabilar ta Wampanoag ta haɗa kai da wani gwamnan Ingila da ake kira John Carver a lokacin suka kulla yarjejeniyar zaman lafiya tare da tallafawa juna a lokacin yaƙi.
To shekara ɗaya bayan kulla wannan yarjejeniya, bakin suka shirya wani biki a karon farko don nuna farin ciki da samun girbi mai kyau wato a shekarar 1621. Ganin haka sai su ma kabilar Indiyawan Amurka masu masaukin baki suka shiga wannan biki tare da bada tasu gudunmuwar abincinsu na gargajiya. Freddy Buttery kuku ne a gidan adana kayan tarihin Indiyawan Amurka.
So the three sisters are about it's about corn, beans and squash.
A lokacin abinci kala uku ne suka fifice masara, wake da kabewa. Da farko an shuka masara ne, sai da aka bari masara ta girma sai kuma aka shuka wake. Shi dai wake yana dauke da sinadarai masu amfani saboda haka yakan zagaye masara ya zama mata tamkar taki sannan sai a kuma shuka kabewa a duk wuri guda.
Squash leaves are huge.
To shekaru 250 bayan hakan, shugaba Abraham Lincoln ya ayyana ranar ta Thanksgiving a matsayin ranar hutu a duk fadin Amurka domin a nuna godiya ga Ubangiji. A kuma yi amfani da lokacin wajen hada kan Amurkawa da kawunansu suka rarrabu sanadiyar yakin basasan da kasar ta fuskanta. Alhaji Garba Suleiman Krako, mazaunin birnin Boston ne da ke nan Amurka, a wata hira da suka yi da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba, ya yi ƙarin haske kan wannan biki na Thanksgiving.
So wannan al'ada nasu na Amurkawa akan yi shi wato kamar yadda mu a gida mukan yi bukukuwan kamar sallan cika-ciki, wanda yake za ka ga misali ma a Sokoto za ka ga yara ma yanzu mai da abun gwanin ban sha'awa yadda ake ƙayatar da shi. Yara za ka ga sun yi cika-cikinsu da kaji, zabi, tantabara da agwagi, har ma talotalo wanda zai iya. Za ka ga sun yi gangami, an kyafe, an gasa yara su ci suna ta murna. To haka nan Amerikawa shi kuma talotalo, yadda ka san yadda ake yin layya masu rarren mu, yadda kuka san yadda dai muke yin layya a gida lokacin babban sallah ko kuma lokacin Kirsimeti. To nan kuma a Amerika al'adar su talotalo ne yake shan wuka, gidan kowa da shi ne.
To bikin na cika-ciki kan zo da wasu al'amura da suka shafi saye da sayarwa, inda kantunan sai da kayayyakin sawa da na gida da kamfanonin kere-kere ke karya farashin kayayyakin su, wato abin da ake kira Black Friday. Da yawa daga cikin Amurkawa kan yi tari daga farkon shekara zuwa wannan lokaci domin yin amfani da kudaden wajen sayan kayayyaki iri-iri cikin farashi mai rahusa. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin waɗanda aka ji murayensu, ni Mahmud Lalo ne ke cewa sai mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Al'umman Najeriya ya kamata mu daina cece kuce akan tazarcen shugaba Buhari har sai ya furta kalmar da bakin sa don gudun jefa kasar mu Najeriya cikin rudannin siyasa. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Ali Abdullahi Dogon Baga. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Muna maraba da sakin mutane da aka wanke daga zargin Boko Haram a jihar Borno. Wannan shine adalci. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Abubakar Sadiq Balel. Yace salam VOA Hausa. Hakika, neman diyya daga rundunar sojin Najeriya da iyalan waɗanda aka wanke daga zargin zamowa ƴaƴan Boko Haram, hakan yayi daidai. Da fatan rundunar sojin za ta gaggauta biyan waɗannan iyalai diyya domin rage musu zafin raɗaɗin da suke ciki. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku. Sai kuma idan Allah ya kai mu ranar Litinin mai zuwa, Juma'at Mubarak. Godiya muke yi, mu huta lafiya.
To yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Madina da labarai amma a takaice.
Prime Minister Iraki Adil Abdul Mahdi ya ce zai mika takardar yin murabus ga majalisar dokokin kasar yayin da aka kwashe makonni ana ta mummunar zanga-zanga. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun bazu kan titunan birnin Sydney na ƙasar Australia a yau Juma'a a wani sabon zagaye na gangamin da ake yi a wasu ƙasashen duniya don jan hankalin hukumomi da jama'a kan wato buƙatar ƙara ɗaukan matakan magance sauyin yanayi. Yankin yammacin Amurka na fuskantar wata mahaukaciyar guguwa mai ƙarfin gaske a daidai lokacin hutun bukin cika-ciki da ake kira Thanksgiving. Da zubar dusar kankara a kudancin jihar California. Tsohon Prime Minister Japan Yasuhiro Nakasone ya rasu da shekaru 101.
To da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma shirinmu na daren yau kuma na ƙarshe, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na ƙashin kanku. Yanzu a madadin Madina Dahiru mai shanu da ta karanto mana labarai da kuma Saida Hamdun da ta hada ta kuma bada umarni, sai kuma injiniyanmu PJ Elliot. Ni Aisha Mu'azzini ke cewa huta lafiya. Yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron shirin yau da gobe.